أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديات تبتغى الله سبحانه وتعالى دي قدر تامنا حدوى أولنا رانا تألحميشي أيومنا 24 غوتان رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كراتا جبودا يدري حدود 42 وانده حقا إن ياداتي وشد غوتانا biyar hijran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam afwan miladiya ta 2021. insha Allah ta'ala zamu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin alqur'ani mai girma. ajiya mun karanta suratul alaq mun kare da ita, sannan kuma mun shiga takaitaccen bayani akan abin da ya shahi suratul tin, sura da take magana akan abin da ya shahi wata itaciya daga cikin itacen da mutane suke amfana da shi, sannan kuma su amfanu da man shi a cikin abubuwa daban-daban lasiyama na neman lahiya da sauransu. Mahimmancin da wannan itaciya take da ta sa Ubangiji subhanahu wataala yayi rantsuwa da ita kamar yadda malamai suka ambata. Kin insha Allah ta'ala yau za mu tashi harkon ita wannan sura, suratul tin. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sura sunanta suratul tin, sannan sura ce makkiya kamar da aka yi bayani a jiya, wanda shine mafi yawancin maganganun malumai magabata da suka yi tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sannan wannan sura tana da ayoyi guda 8. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fara rantsuwa da at-tin da az-zaitun, wasu nau'i na itace Ubangiji ya rantse da su a farkon wannan sura, saboda dubi zuwa ga bayanin da ya riga ya gabata cewa Allah yana rantsewa da abin da ya ga dama. Amma a daidai lokacin da mu kuma bamu da 'yancin rantsewa in ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba, ko suna daga cikin sunayen Allah ko kuma siffa daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala. Misali zaka iya cewa karin sai da Allah kamar yadda zaka iya cewa karin sai da alqur'ani mai girma, imana rantsuwan da zaka yi da alqur'ani, saboda alqur'ani maganar Allah ce, maganar Allah kuma siffa ce ta Ubangiji subhanahu wataala, siffar Allah kuma ana rantsuwa da ita. Kenan dan mutum misali ya ce na rantsi da alqur'ani, kenan ba kuskure yayi ba, daidai ne, daidai yake da yace ya rantsi da Allah duka daidai ne, wancan suna ne na Allah, wannan kuma siffa ce ta Allah subhanahu wataala, tunda magana ce ta Allah mai girma da buwaya. To Allah madaukaki sarki yana rantsuwa shi da abin da ya ga dama, kamar yadda bayanai sun riga sun gabata a baya, tun daga wal asr Allah yana rantsuwa da zamani, ko kuma yana rantsuwa da lokacin la'asar, ko kuma irin su wal adiyati dhabha Allah yana rantsuwa da dawaki masu gudu suna hudda huci irin na kai hari da sauransu. Kenan Allah yana rantsuwa da abin da ya ga dama, irin su wal layli idza yaghsha, dare idan duhu ya shiga, wash shamsi wa duhaha, was sama'i dhatil law sama'i was sama'i wat tariq والسماء ذات البروج. To da sauran wadannan abubuwa makamantan wannan, kenan Allah yana rantsuwa da abin da ya ga dama. Amma mu baya halatta mutun ya tashi rantsuwa, ya rika rantsuwa da abin da ya ga dama, ko da uwar shi, ko da baban shi, ko da kakan shi, ko kuma ya rika rantsuwa da wata tsamiyar garin su, ko irin su tarnatsa da sauran su, ko takwaran kwatsa, ko da makamantan wannan. Wannan duka bai daga cikin abin da ya kamata mutun ya rantsa da su. Malam Abdullahi dan Abbas, dai daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da shi da Al-Hasan Al-Basri, da Mujahid, da Ikrima, da Ibrahim Al-Nakhai, da Ata ibn Abi Rabah, da Jabir ibn Zaid, sannan kuma da Muqatil, da sauran wasu daga cikin malamai, suka ce abinda ake nihi da wattin waz zaitun, suka ce huwa tinukum alladhi ta'kulu, shine tin rezan da ake ci, waz zaitun wa zaitunakum aw zaitunukum alladhi ta'siruna minhu az-zayt, sannan kuma da zaitun, iccen zaitun wanda ake tatsewa ake aikata shi ya zamanto an samu mai daga shi, saboda zaka samu akon mai man zaitun. Kenan wannan abin su ne abin da Allah madaukakin sarki ya rantsa da su a wannan waje, inji waɗannan manya-manyan sahabban na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da waɗannan manyan malumai. Kenan abin da ake nihi da attin da az-zaitun, tare da cewa akwai maganganun da wasu malamai suka yi wanda ba wa'annan ba, wanda suka ce abin da ake da attin da az-zaitun, kamar yadda bayani zai zo ana gaba insha Allah ta'ala. Wasu daga cikin magabata suke ambata cewa abin da ake nihi da attin da az-zaitun, kamar misali Imam Dhahhak yace attin ana nihi al-Masjidul Haram, masallacin Makka, yace az-zaitun ana nihi al-Masjidul Aqsa, masallacin Qudus. Ibn Zaid yake cewa abin da ake nihi da attin shine Masjid Dimashq, masallacin Dimashq, sannan az-zaitun yace ana nihin Baitul Maqdis, shine masallacin Qudus. To akwai maganganu da yawa wanda Muhammad Ibn Ka'ab shi kuma yake cewa abin da ake cewa attin shine masallacin Ashabul Kahfi, yace az-zaitun kuma masallacin Iliya. To da wasu maganganu makamantan wannan, akwai maganganu da yawa, amma maganar da take tsayawa as-sahhu hadhihi al-aqwali al-awwal minha, mafi ingancin maganganu a cikin waɗannan maganganun da aka ambata ita ce magana ta fari, cewa attin da az-zaitun kenan sunan wata itaciya ce wadda Allah subhanahu wataala ya rantsa da ita. Wannan shine magana mafi ƙarhi, kamar yadda al-Imam al-Qurtubi anan ya rinjaye su aka hakana. To Ubangiji subhanahu wataala ya rantsa da waɗannan, wannan ita attin da az-zaitun. Sannan anan akwai wata magana da Allah Ibn al-Arabi yake cewa abin da yasa Allah mai girma da buwaya ya rantsa da attin da az-zaitun, yace limtinanil bari subhanahu wataala wa ta'zimil minnati fit-tin, saboda irin girman darajar da Allah yayi wa wannan icce, sannan kuma da taimakawa ɗiyan Adam da samar musu da wannan icce, saboda icce ne ɗiyan marmari ne da suna da daɗin mu'amalanta, sannan kuma suna gyara jikin mutum, suna ƙara mushi lahiya da sauran abubuwa makamantan wannan. Sai Allah yake cewa wa turi sinin, a nan wajen karantawa kamar da muka ji malam ya karanta, haka ya kamata a karanta shi. Amma akwai da yawa daga cikin mutane in ya ce wattini, wattini da ya sama alif wa lam, inna wannan tin dinnan da yake da alif wa lam shamsiya, an ya zo wajen waturi sinin, shi waturi, waturi sinin yake, shi turi in bai da alif wa lam. Amma so da yawa zaka ji mutane suna karanta waturi, waturi, daga ka ce waturi ka fada cikin kuskure, sai dai ka ce waturi, ba za ka ce waturi ba, saboda babu alif wa lam dinnan. kenan zaka ce wa turi sinin sannan kuma Allah subhanahu wataala yana rantsuwa anan akan da dutsin da Allah subhanahu wataala ya kira annabi Musa alaihi salatu wassalam zuwa gare shi shine suke cewa dutsin sina kamar yadda Ikrima ya faɗi yace aljabalul ladhi nada Allah jalla sana'uhu minhu Musa alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya kira annabi Musa saboda ya gana da shi yayi munajati da shi to ya kira shi a wannan wuri to wuri ne wanda yake iya da daraja ta musamman dan haka ubangiji subhanahu wataala ya rantse da wannan wuri saboda irin muhimmancin da yake da Amr ibn Maymun yake cewa sallaitu ma'a Umar ibn al-Khattab al-Isha'a bi Makkata yace yayi sallar Isha'i tare da Umar dan Khattab a garin Makka fa qara'a sai Umar ibn al-Khattab ya karanta wattini waz-zaytun sai yace wa turi Sina'a maimakon wa turi Sinin sai yace wa turi Sina'a sai yace wa hadhal balad al-amin mali yace wa hakaza hiya fi qira'ati Abdullah wannan sheke cikin qira'ar Abdullah ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma wa rafa'a sautahu ta'ziman lil bait Umar ya daga muryarsa wajen karanta wannan to sai dai wannan qira'ar da Umar ya karanta su malamai suka ce qira'a ce shadza kenan qira'a ce wanda ba a dogara da ita kenan ya zamanto wa turi Sina'a kenan dai wannan dutsin na Sina dai da cewa magana ce mai rauni amma dai magana duka tana kewaya tana nihi akan wannan dutsin wanda Allah subhanahu wataala ya kira annabi Musa alaihi salatu wassalam zuwa gare shi sannan aya ta uku Allah yake cewa wa hadhal baladil amin Allah yace kuma wa hadhal baladi Allah yana rantsuwa da wannan garin al balad anan yazo da alif wal lam wanda yake nuni akan kenan ma'arifa ce kenan wannan balad din da ake magana akan shi gari ne sananne wannan garin sananne kuma shine garin Makka gari ne wanda Allah subhanahu wataala ya zuba mushi irin albarkan da la tu'addu wa la tuhsa ba sa iya lissahuwa anda addu'ar da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi ga wannan gari rabbi ij'al hadha albalad aminan Allah ka sanya wannan garin ya zamanto gari ne amincacce sannan kuma yake cewa warzu ahlahu min ath-thamarati ka arzuta ma'abuta garin da diyan marmari kalan itace daban-daban to garin Makka wani gari ne na musamman saboda abu na harko harkon ɗakin da Allah subhanahu wataala aka dora a ban ƙasa dan abautawa Allah yana wannan garin Allah ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi
inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ
وَبَنْجِجُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَتَا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ كَاغَ فَرْقٌ دَاكِي دَكَ فَارَ أَجِّي وَدَنْ أَبَوْتَا وَأَلَّا يَتِي لَلَّذِي بِبَكَّةَ وَنَنْغَرِنْ دَكِي غَرِنْ مَكَّةَ شِي أَكَ فَارَ أَجِّي وَ دَكَ يَدِكِي دَ مَتْسَايِي دَ دَرَجَةَ تَ مُسَمَّم وَبَنْجِجُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَكَّةَ وُرِي نِي وَنْدَ يَكِي دَاجِي نِي سَحَارَا نِي بَا كُومِي أَتَارِ دَ شِي بَابُ دَيْدَي دَ رُوَانْ دَ زَا إِيَا فَارِي دَ شِي Allah madaukakin sarki ya umurci annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya doko matar shi ka wannan wurin ya ajje Hajar da ya kata wannan wuri ya ajje ta a wannan waje kuma Allah sai ya kira shi akan cewa ya amsa kiran Allah Allah ya kira shi zuwa ga wani waje na daban kuma ya bar wannan iyalin nashi a wannan waje a lokacin ita Hajar aka barta da danta Isma'il yaro ne wanda yake dan karrabi ya basu yake kira shi da suna Salka ta ruwa duk mutumin da yake ya dan kwana biyu kenan sai abin da ake cewa salka abin ajje ruwa da ake yin shi da fata ya bata salka na ruwa sannan kuma ya bata zakumi ko kuma kace burgami yana cike da darbino waɗannan abubuwan guda biyu ya bata ya juya ya tahi da ya juya ya tahi ta bi shi ta hausa man dutsin Safa take cewa Allah ya umurce ka ka bar mu a wannan wajen Allah ya umurce ka ka duba ga mace kuma da yaro sabon aihuwa kuma a bar su a wani kursun gumin dajin da ko dabba babu a wurin barantana a hiran dan adam aka kuma ya wuce kawai ya tafi kyale su lokacin da ya mata ishara annabi Ibrahim cewa eh lalle Allah ya umurce shi akan ya bar su anan ita ma hankalinta sai kwanta li'annaha mu'mina billahi saboda akwai imani tare da ita ya kama hanya ya tafi suna nan suna rayuwa da wannan ruwan da ya bar musu da wannan dabinon da ya bar musu karshe dai ruwan ya kare ruwa ya kare Hajar sai ta hau saman dutsen Safa ta tsinkaya ta dako ta ga wasu mutane a wani wuri ba bata ga komai ba sai ta sabko ta gangaro ta hau dutsen Marwa haka take hawa tsakanin Safa da Marwa Safa da Marwa wannan shine ya daga cikin munasabat din ko kuma dalilin da yasa ake Allah ya shar'anta daga cikin ayyuka da ake yi na aikin haji ake zuwa ake tsawa ake kaiwa tsakanin dutsen Safa as-sa'yu bayna Safa wal Marwa to wannan al'amari da ya faru da su suna cikin wannan yanayin na babu dama babu ruwa babu kaza Allah madaukakin sarki a ganin daman shi ya bubbugo da rijiyar Zamzam wasu suka ce tana can tana neman ya za a samu ruwa yaron nata halbe-halben da yake daga cikin buga kafar da yake yi yana buga kafa sai Allah ya bubbugo da ruwa alaiti hali Allah ya samar da ruwa a wajen ita kuma lokacin da tazo ta samu wannan ruwa fa zamzamatu yana tarika kewaye shi tarika tattare shi kamar abin da kake da tsananin bukata an ka same shi kaga zaka kaffa da shi to wannan haka suka rayu a wannan waje har inda aka kai matakin da shi Isma'il ya girma can Allah yake cewa idh yarfa'u ibrahimul qawa'id
min wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna
ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bada labarin cewa tuna lokacin da annabi ibrahim wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'id lokacin da yake daga gimshikin dakin ka'aba bayan an umurce shi akan ya gina wannan waje to ya gina wannan waje yana cikin ginawa kuma yake ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ubangiji ta Allah ya amsa man aikin da muke ka duba umurni da Allah bashi yayi annabi daga cikin annabawan Allah ga irin darajar da yake da ga irin matsayin da yake da wattakhadallahu ibrahima khalila amma duka gashi yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala akan rabbana taqabbal minna Allah ka amsa daga gare mu kenan wajibi ne mutum mai imani aikin da kake yi na ibada ka rika roƙon Allah ya amsa karka ce a ai ablaitu bala'an hasana ai mun yi kokari jiya mun yi sallah da dare mun yi karatun qur'ani mun yi wane ne an yi wane ne mun yi azumi ka rika ga kaman wata cancanta ce gare ka akan cewa dole Allah sai ya amshi aikin ka a karka yi wannan tunanin karka yi wannan tunanin karki wannan tunanin ki rika roƙon Allah subhanahu wata'ala ayyukan da kika gabatar Allah ya amsa an ce sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam daga cikin ɗabi'ar su za su kwana suna bauta wa Allah kuma su wuni suna roƙon Allah ya amsa wannan ibarar da suka yi a cikin wuni kuma su kwana suna roƙon Allah akan ya amsa saboda wajibi ne mutum sai ya hada da addu'a kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam gashi ne ya hada da addu'a rabbana taqabbal minna to wannan gari na makka gari ne wanda iya da daraja iya da kima dubi zuwa ga kasancewar nan ne daki na farko da aka fara bauta wa Allah subhanahu wataala sannan kuma dubi zuwa ga irin addu'o'in da wannan wurin ya samu daga annabawan Allah tun daga annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam da sauran annabawa da haka Allah subhanahu wataala yake cewa anan wa hadzal baladil amin Allah yace ina rantsuwa da wannan gari wanda shi ne garin makka yake cewa al amin gari ne wanda yake amintacce sammahu aminan li annahu aminu Allah ya sanya mishi suna al-amin su da gari amincacce saboda wuri ne wanda akwai nutsuwa a cikin shi nutsuwar da mutum zai samu a lokacin da ya ta irin waɗannan wuraren ba inda zai ta yi a ban ƙasa ya samu irin wannan nutsuwa da haka Allah subhanahu wa ta'ala kenan ya ambace shi da cewa wa hadzal baladil amin da wannan gari wanda yake amincacce a can wani wurin Allah yake cewa awalam yarau anna ja'alna haraman aminan
awalam yarau anna ja'alna haraman aminan ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون
وبنجي سبحانه وتعالى كتا أولم يروا ويسو متانا قرم مكة بالسلورة إير النئمر دا الله يمسو أنا جعلنا جيوى من سنة حرما حرم مكة آمنا ورين وندكي نسسن وجه ويتخطف الناس من حولهم wai su duba kewayensu su ga yadda ake ma mutane ɗauki ɗan mana wannan garin an kai mishi hari wannan garin ba zaman lafiya wannan garin an kore su wannan garin an yi wane ne amma su suna zaune a cikin wata nutsuwa ta musamman yanzu ka duba karatun da muka yi a baya suratul fil kaga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada kariya ga wannan garin da ma'abuta garin to lalle tabbas wuri ne wanda yake iya da aminci iya da nutsuwa wanda kuma ubangiji subhanahu wataala shine ya zabi wannan waje da irin wannan nutsuwa da irin wannan aminci aya ta hudu Allah yake cewa laqad haqiqa khalaqana Allah yace mun halicci al insana dan adam yace fi ahsani taqwim a cikin mafi kyawun halitta Allah yace mun halicci dan adam a cikin mafi kyawun halitta to wannan kuma sai zamanto rantsuwar da Allah subhanahu wataala ya amsa jawabul qasam in sai zamanto laqad khalaqana al-insana haqiqa mun halicci dan adam fi ahsani taqwim a cikin yanayi wanda yake mafi kyau malaci anan wa huwa i'tidaluhu wastiwa'u shababi shine daidaituwar dan adam zaka ganka a daidaice ba kana tafiya kana tangal-tangal ba ko kuma a an zo an dora wasu abubuwa ba inda ya kamata a dora su ba a i'tidaluhu wastiwa'u shababi da daidaituwar kuma kuruciyar da zaka samu da yawa daga cikin mutane ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daidaita dan adam daidaitawa da ta dace da irin rayuwar da zai wannan shine abinda mafi yawancin malaman tafsiri suka ambata malice wa huwa ahsanu ma yakunu li'annahu khalaqa kulla shay'in munkabban ala wajhihi zaka samu da yawa daga cikin halittu Allah ya halicce su suna kife akan huskan su suna kihi a saman huskan su misali yanzu ka dauki awaki kaga huskan su ai huskan su ba haka yake ba a huskan su kamar asadde yake a kihi yake haka kuma an ka dauki mai da yawa daga cikin halittu zaka samu haka suke to amma zaka samu dan adam a daidaice yake inda aka ajje hance shi ne ya kamata a ajje shi inda aka ajje bakin shi ne ya kamata a ajje shi kunnan shi nan ya kamata a ajje shi kazan shi nan ya kamata a ajje shi komin shi Allah subhanahu wataala ya tsara mushi ya daidaita mushi shine Allah yake cewa laqad haqiqa mun halicci dan adam fi ahsani taqwim a cikin yanayi wanda yake mafi kyawu mafi dacewa e malaki ta anan ka duba ka gani yanda khalaqahu huwa mustawiyan ya Allah ya halicci dan adam a daidaice walahu lisanun mutun yana da halishan da zai yi magana da shi sannan kuma wayadun iya da hannayen da zai yi aiki da su wa asabi'un iya da diyan yatsotsi ga kaza ni'imomin Allah ga sunan burjik a tare da halittan da Allah subhanahu wataala ya mana Abubakar ibn Tahir ɗaya daga cikin magabata yake cewa abinda ake nihi da qad khalaqanal insana fi ahsani taqwim yace muzayyanan bil aqli Allah ya kawata ki da hankali yanzu duk abin da kike tunani a cikin rayuwar nan gaba daya na bangaren musulunci ne na bangaren rayuwa ne na bangaren duniya ne na bangaren wane ne duka saboda kawar da Allah ya miki ta kasancewar ki mai hankali inda baki da hankali bakka da hankali waɗannan abubuwan gaba daya da sun gama tashi daga aiki bakka tunanin lahira bakka tunanin duniya ba wani abin da zaka zo ka zauna ka ce bari in tsara in yi kaza a babu zancen ka tsara sai ka huto daga gidanku sai an maida ka in Allah ya ga dama sai ka kasance akan wannan tsarin misali ka huto ka kasa tantance ina ne ya kamata ka bi kana huta daga nan sai kai da zaka yi gabas kawai sai kai yamma kai ta tahiya ka ce wai ya gidan nan har yanzu an kasa zuwa kai kuma gidanku a gabas yake ko kuma kana huta misali ka kauda kai arewa haka ni'imomin Allah suna da yawa akan mu to nan ma yake cewa muzayyaran bil aqli sannan kuma mu'addiyan lil amri sannan kuma muhdiyan bit tamyiz madid al qama dan adam Allah ya maka ni'ima ta hankali zaka iya tantance abubuwa ka gane abinda zai amfane ka da abinda zai cuce ka da abinda zai maka za duka da hankalin Allah ya maka ne ni'ima ce Allah ya gare ka sannan kuma mu'addiyan lil amr a dalilin wannan ni'imar da Allah ya maka zaka iya yin kokarin sabke amanar da Allah ya dora akan ka tayi kai na bari kuma ka bari sannan kuma muhdiyan bit tamyiz an shiryar da kai akan tantance abubuwa me mai amfani me mara amfani yanzu misali ka duba dabbobi dabba za ta iya sa kanta wurin da hatsari ne a gare ta amma ba ta sani ba saboda battar at-tamyiz batta iya tantance abubuwa amma duka Allah ya maka wannan abubuwa yanzu misali daya misali ka huta daga nan zaka tsallaka wannan fadiji misali kana huta ka tsaya bakin nan ga moto yana zawwa ga mota tana zawwa suna giggilmawa yanzu zaka iya tsinkayo ga wani moto a can ko wata mota tana zawwa kai tsayuwanka yake da wahala kawai tuni kwakwalwarka za ta yi wani irin lissahi ta kai ta kawo ta iya gane cewa za ka iya wucewa daga wannan wajen kafin mai wannan abin hawan ya zo zuwa gare ka ko kuma ba za ka iya wucewa ba don Allah ka yi imajine ka ga kamar wani irin gaugawan tunani ne yanzu lokaci a saman abin hawa za ka zo a saman abin hawa kai tsaye kwakwalwarka za ta auna ta kai ta kawo kai tsaye kuma ta baka wahayin cewa za ka iya wucewa ko kuma za ka iya wucewa ba sai dan kuskuren da ba za a rasa ba a cikin gangancin da dan adam yake da amma kana kallo da irin vitas din da yake zawwa kullu ka za ta iya gane cewa yana iya kana iya wuce ko kuma baka iya wuce a dole ka tsaya ko kuma a kana iya wuce wannan duka iya daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ga dan adam amma a daidai lokacin da bamu taba lissai akan haka ba kawai kana kamar wani abu ne wannan tabi'a ce haka ne kawai haka ne a ni'ima ce ta Allah na'ura inda ce Allah yake wani mai jinkirin nan wannan tunanin sai a cikin jinkirin nan wannan tunaninka sai abun ya biye kamata ku zaka ga mai sayin cewa ya kamata ka wuce ko bai kamata ka wuce ba tabbas wallahi sai biye ka saboda kokollo ta ka bata iya ta auna maka bai abun ya kai ka ko kuma a ce a in ka zo alal akal dole sai ka tsaya ka samu kaman minti kaza da tukun a lokacin kokollo ka za ta iya daukan charging da za ta iya auna maka wurin ta iya gane cewa zaka iya wuce ko kuma zaka wuce ba misali in ka zo zaka dauki minti 5 a tsaya wannan wajen kawai to amma kana zawwa automatically mana abu automatic ne kawai kana zawwa kawai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ni'imar shi da irin halittar da ya maka kokollo za ta kai ta idaninka su za su fara kallo suna kallo su ma abun wahayi zuwa kokollowarka zuwa ga zuciyarka abun ya kamata ko bai kamata ba za a iya yi ko ba kuma za a iya yi ba wannan duka ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yayin ta da irin gaugawan yanda kokollon mu su iya tunani amma duka iya daga cikin abin da zaka ga dan adam bai cika kula da irin waɗannan ni'imomin ba sai kaga yana gama kaman ba wani abu bane ba to Allah ya shirye da mu zuwa ga at-tamyiz shine tantance abubuwa musun zai iya doka ya tanawal ma'kulahu bi yadihi ka doki abin da zaka ci da hannunka ka ci yanzu ka duba kaga tsohon da ya shirye ko kuma ya shirye ya zaman to misali abinci ba zai iya ci ba sai ya doka an samu shi a bakin shi duk inda aka hadu sai aka addu'a cewa Allah raba mu da sulahiya ko eh su lokacin suka rene ka suna rabbir ka suna addu'an cewa Allah ya raya ka Allah ya barka Allah ya kare ka a lokacin da kai kake matsayin sai an doke ka sai an ajje ka sai an baka tu sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza in kai bawali sai an wanke in kai bayan gari sai an wanke suna yi kuma suna jin dadin Allah ya raya ka su rayuwa suke maka fata amma kai kuma yanzu daga ka taso wannan rayuwa ta kai irin wannan matsayin a tare da su sai ka rika Allah raba mu da sulahiya Allah raba mu da sulahiya yana kai yanzu rabuwa ne kawai kake so kai da su saboda hidimar da su suka maka yanzu kai baka iya musu wannan hidima kana ga bakka da lokaci harkoki gare ka da sauransu tunani irin tunanin mutanen da ba su san Allah ba su ne gidajen da za ka ga gidajen da ake irin yanda ake renan yara haka ake gidajen renan tsaki idan suna ga mahaifiyarsu ko mahaifinsu ya girma ya kai wani shekarun da zai zama cikas a cikin rayuwarsu kar ya bata musu jin daɗin rayuwa kawai sai su dauke shi su kai shi wannan wajen su ajje shi can duk shekara la'alla su zagayo su ka gaisuwa wataƙila su kira a waya su ce ya tsohon nan yake yana da to Allah ya ƙara kiyayewa su harkoki suke ba su lokacin za su iya kulawa da shi to da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam a cikin yanayi mai kyau kaga ka doka ka sa a bakin ka kaci ka doka ka ajje kai wane ne kai za ka ba kanka hidima kai ya ishe ka abin yi ma Allah godiya kawai ya zamanto idan ka bukatu zuwa ga shiga ban daki kai da kanka zaka doki kahwarka ka tattaka ka je ka shiga kuma Allah baka hankalin da zaka iya tantancewa idan kai bawali ko kai bayan gari ka gyara jikinka ka tsaftace jikinka ka huto cikin yanayi mai kyau wannan kadai ya ishe ka abin yi ma Allah godiya idan Allah ya raba ka da hankalin da zaka iya yin wannan idan Allah ya raba ka da ƙarfin da zaka iya yin wannan ya zama to sai an doke ka sai an ajje ka shi yasa iya daga cikin addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi Allah ka kare ni min an uradda ila arzil umr Allah ka kare ni kar in kai wancan shekarun na kaskanci a ce ko kuma na tozarta imana kakannin amma dai kuma yauni ne akan mutane sai an doke ka sai an ajje ka sai an kai ka ban daki sai an maka wanka sai an yi wane ne sai ka ga abubuwa malam rayuwa ta zama abin da ta zama haka wallahi mu gode wa Allah akan ni'imomin da ya mana ni'imomi ne wanda suke la tu'addu wa la tuhsa ibn al-arabi Allah ya rahama gare shi yake cewa a cikin littafin shi ahkamul qur'an yace laysa lillahi ta'ala khalqun ahsanu min al-insan a cikin halittun Allah kaf yace babu wata halitta da Allah yayi mafi kyawu sama da dan adam mafi kyawu sama da dan adam Allah ya daidaita halittar dan adam yayi shi a cikin cikar kamala ta kyawu ka dubi dan adam ka gani duk abin da ka gani yanzu misali a ce idanun da aka ma dan adam aka mai su a sama a huskan shi inda misali a tsakiyar kanshi suke ina zai rika kallo sama zai rika kallo kai da kake so ka kalli gaban ka inda zaka taka shi kuma yana kallo maka sama al'amari zai tayi daidai wallahi ba zai tayi daidai ba duk wani abin da Allah ya ajje a jikin dan adam anan ne ya kamata a ajje shi inda aka gusa shi daga wannan wajen aka kai shi wani waje daban sai ga abin ya zama wani abu daban ko ba wani fa'ida da zai ba dan adam dan ka dan adam shine mafi kyawun halittun Allah yace fa inna Allah khalaqahu hayyan Allah ya halicci dan adam rayayye aliman ya rayar ya sanar da shi qadiran ya bashi iko akan abubuwa ya bashi dama ya bashi ji ya bashi gani ya bashi daman jujjuya al'amuran shi da sauran abu makamantan wannan wanda Allah subhanahu wataala ya mallakar wa dan adam mal yace fa hada wannan abun in ya muna maka nuni inji qurtubi yake cewa ya dulluka yana maka nuni ne ala annal insana cewa dan adam ahsanu khalqillahi batinan wa zahiran shine mafi kyawun halittan Allah a bayyane sannan a zahirance ko kuma a batinance yake cewa jamal hay'atin hay'a shi yanayin shi dan adam kawai daga ka kalle shi zaka ga wani abu ne wanda yake kayatacce bi mana yayi babu wani naqasu tare da shi ba halicce shi ba misali a wani yanayin da in ka kalle shi zaka ga kai wannan abin dai aje aje al'amari dai a Allah ya halicci dan adam daidaitacce da haka ma shi yasa dan adam wani lokaci yake kallon jikin shi da irin ƙarhin da Allah ya bashi da irin halittar da Allah ya suranta mushi da irin kyawun da Allah ya bashi da irin abin har ya rika faman huto na huto da Allah subhanahu wataala dan adam halittar dan adam kwarai da gaske tana cikin jamal na hay'a hay'a shi mai kyau ce sannan kuma wa badi'a tarkibin rakkaba shi da Allah ya dora mushi abubuwa aka dora hannu inda yake aka dora kawa inda take aka dora kai aka dora wane ne wannan tarkibi ne wanda yake mai cike da kayatarwa yace ar-ra'su bima fihi yace ka dauki misali bangarori daban-daban da Allah ya ba dan adam ka dauki kai yace bima fihi da abin da yake cikin kai kaga ga baki ga hanci ga kunnuwa ga shi kan a karan kanshi ga su gashi ga su wane ne wannan wani bangare ne mai zaman kanshi a jikin dan adam sannan yake cewa wasadru yake cewa bima jama'ahu sannan kuma daga nan abin da shi kirjin shi da abin da ya kumshi kirjin shi duka da irin abin da kirjin ya kumsa shi ma wannan wata halitta ce mai zaman kanta sannan yake cewa wal batalu sai ka gangaro daga nan kuma ka zo cikin shi yace cikin shi kuma bima hawahu da abin da ya tattari imana abinda ya kumshi abinda yake cikin cikin nan nashi sai yace wal farju wa ma tawafu sannan kuma da abinda ya shahi gaban mutum da kuma abinda ya kasa da shi wannan duka wasu abubuwa ne na daban-daban wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi wa dan adam haka wallahi mu gode wa Allah haka kuma wal yadani wa ma batashatahu da hannaye da abinda suke shunfuda ake sai aka shunfuda da su ake aikatawa ga hannunka nan ka taba ka doka ka ajje kai waye kai bugu an tai an abin yayi kamari kai duk abin da ya kamata da shi zaka yi lallashi ka taba ga sunan abubuwa daban-daban sai ce war rijilani wa mahtamalahu sannan kuma ga kafahuwan da Allah ya maka kuma kafahuwan sai zamanto su suke doki hallau da gangan jikin naka anan imamu al-qurtubi yake cewa walidhalika qalat al-falasifatu innahu al-alamul asghar shi dan adam a karan kanshi kamar wata ƙwariya duniya ce mai zaman kanta shi kadai in ka dauki sassasannin da suke cikin shi irin awwal da suke cikin shi na irin abinda halittar da Allah ya zuba a jikin shi kai ka ce kamar wani alam ne kamar wani dan wata ƙwariya duniya ce mai zaman kanta shi dan adam a karan kanshi shi kadai yace iz kullu ma fil makhluqati jumi'a fi duk abin da ke cikin halin wasu halittu daban Allah ya tattara su game da abin da shi da Adam da haka Allah yace laqad haqiqa khalaqna al-insana min halitti da Adam fi ahsani taqwim a cikin yanayi mafi kyau sai yace summa radadnahu Allah yace sai muka mayar da wannan dan Adam din nan asfala safilin iyar tafsiri guda biyu Allah yace sannan muka maida shi mafi kaskantan kaskantattu kira ka sashi gidan wuta an halice shi a cikin yanayi mai kyau ga ido ga baki ga hanci ga kafahuwa ga hannaye ga ni'ima na hankali ga ni'ima na dukiya ga ni'ima na shi ga ni'imomi ga sanan masu yawa amma bai yi amfani da ni'imar ba cikin abin da zai jawo shi yardan Allah yanzu a dalilin haka summa radadnahu Allah ce sai mu mayar da shi asfala safilin makaskancin mafi kaskantan makaskanta tafsiri da hali tafsiri nabi malume suke cewa sai sannan sun maradadnahu yanzu dan adam gashi an halice shi tun daga aihuwar da mahaifiyar shi zata mushi kaga yana ba kowa ba wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a ba kusan komai ba kana hutuwa yau da gobe rayuwa tana tahiya har ka kai matakin da zaka fara dan zama zaman ma kuma sai ana maka cuku a maka cuku ko a saka cikin karto ko a sayo maka wannan motar da ake zuba yaro ya koyi zama ko wani a makamancin wannan ana tahiya ana wallahi yana zama dawuniya ta dan fara sauki da sauran abubuwan makamantan wannan ana tahiya akai matakin da zai fara rarrahe yana ja yana faduwa yana ja yana faduwa yana cin baki da sauransu har akai matakin da zai fara kama abubuwa yana tashi yana tsayawa sai a ce ai ya fara tahiya amma tahiya ta jikin kujera ko ta jikin abun hawa kuna makamancin wannan akai matakin da zai iya yin takawa ka duba dan adam din da ake ta dauki ba da ire shi ana iya yana ba ai an ki ba ai muzu amma kaza bu mu yarda ba ga matakin da ya taso in ya tashi in ya taka daya biyu za a ta taba mushi ana jin dadi ana murna ai ya taki daya biyu ya zauna yayi taki daya biyu uku ya zauna shine wata ran zaka ga ya huta da gudu wata kila sai an bi shi da doki ko an bi shi da mota dan adam din nan shine akai matakin da ya fara takawa ana mushi ana tashi ya tashi ya meke ana tanta ana dan jayo shi gaba wani dan tsaya gaba a mai haka a mai tantanta zo yana zawwa a hankali yana ya fadi wata kila ya zo iso haka dan adam zai yake matakin dan adam kenan akai matakin da zai iya tsayuwa yanda ya ga dama yayi tahiya yanda ya ga dama yayi gudu yanda ya ga dama ya kai matakar cikan shekarun shi lasiya ma shekaru irin na kuruciya ya kai shekara 10 wani abu 13 14 15 16 17 18 19 zuwa 20 20 da dan doriya kadan yana gama shi a garin nan gaba ɗaya sai ba kowa kashi yanzu ka duba matasan da suke tahiya kaga mutun yana tahiya ya bude wannan kirjin shi yana daga kafada yana daga kirji ya daga kanshi sama ya daga karahancin shi sama yana ga cewa shi kamar ya karin kowa a garin nan amma dai ɗan shekaru kaɗan da suka wuce shine ake ma tanta shine ake kaza daga wannan lokacin kuma ya kai shekara irin 30 har ta kai shekara 40 yanzu halittar dan adam ta cika tab daga shekara 40 ba abinda zai saki karuwa sai dai kai baya ba abinda zai karu sai da kai baya komin ka daga 40 nan kawai kasa ne zai rike baya inda ba sama zai rike ba yanzu daga wannan shekaru kuma ana tahiya yau da gobe ganin da kake da misali takarda komin karanta rubutu akai kawai da ka daga kawai karanta zakai ba kana matsalar komi akai matakin da ganin ya ja baya mutane a zauna a ce wacce mutan nawa ya karika mutum 10 ne su kuma mutum 2 ne ko 1 idan naka yana nuna maka wata wani yana bimana yana nuna maka wani fulu baka gani da kyau yau da gobe kenan hannayenka da kake iya dagawa kai wane ne ka dauki kaza karhin duka ya kare ya ja baya baka iya sai a rika wane kawan ba shi ba da lokaci yana cikin kuruciya su ne kaza amma yanzu in ka gan shi tahiyyan ma da kire ke yi jikin shi ba ya mushe wani ba kallacin ba ya dauki wani abu a ya dauki yaunin jikin shi kadai ya tahiya abun ya gagara dole sai an nemo sanda a da ita zai rika tokarawa saboda gadan bayan yayi tardi bimana qawwasa zaharuhu gadan bayan yayi ya zama kamar ya sunkuya ya lankwashe yana tahiya yana tari bayyaji da kyau jin yayi baya sai kai magana ka daga mu da ce mi kace ka samu jikoki da kakansa suna hira sai kun yi tahira sai ni kace da kyaran da sai an sake maimaita ko kuma an zo kusan kunnan an yi magana yau da gobe kenan kai kana mai dariya a lokaci abu ka san ba shi ma wasu lokutan suka wuce yanda kake jin kanka haka yake jin kanka la'alla ma a lokacin shi ya hika kuruciya ta kirki amma yau da gobe rana tana hutuwa tana fada kaman ba komi kaman ba abin da ke sakewa alhali kawai kai ashe abin tahiya ake sai zamanto in zaka tashi kana wash in zaka zauna kana wash kai kuma kai ne da farat zabura kake ka cira amma gashi in zaka zauna darurar duniya ma da darura kake zaka zauna ta ina zaka fara wani hannu zaka fara ajiya wace kafa zata fara sunkuyawa wane ne kaga mutum wataki mutumin da ya kai inda in zama zai ba sai ya ci hanci mana irin yanda suka ga yaro da karme nayi to haka za a koma kuma rayuwa halatta kuma can kasa ila arzalil umri yace wa huwa alharam ba'da shabab shine tsuha kaga mutun ya takwakkobe ya zagonye ya kare karab da mutun ne tsayayye mutun gam in ka ganshi da jikin shi da komin shi amma yau da gobe tsuha ta mai da shekai shi ya koma kal urjunil qadim da Allah yake cewa kamar tsohon icce ko kuma wani tsohon kututtire kaga mutun ya girma ya girma har ya koma ya kanance in ka kalle shi sai kamar wani abu ne daban ka duk ka je ka kalli tsahin da suke da shekara 80 100 sai ka ga kaman halitta ma ya koma wani abu daban duniya kenan wala kana rayuwa kenan kana rayuwa kenan da haka kar wani abu ya rude ka a cikin duniya yasa ka saba ma Allah subhanahu wataala komai karewa zai kuma komai tahiya yake yanda aka yi wani lokaci babu kai yanzu kake nan kuma za a zo a sake wani lokaci baka nan wannan ita ce sunnar rayuwa ita ce dabi'ar rayuwa in muka fahimci rayuwa da irin wannan fahimtar to wannan zai taimaka mana akan mu yi abin da ya kamata a cikin rayuwa mutum kafin waɗancan shekaru su zo mana to anan shine malai yake cewa kenan an yuradda wa huwa alharab ba'da shabab yace wa dha'f ba'da alquwa sannan kuma da rauni da mutum zai yi yayi rauni bayan da iya da ƙarfi hatta yasira kasabiyyi har sai ya zamanto kamar yaro dan kararrami fil halil awwal ahalish na harku wannan ita ce maganar da imamu dhahhaki kaga mutum tsuha yayi tsuha kawai sai zauna fara kuka yanda ka san yaro karami misali ya zauna tsuru kukan da kawai ba a san ba menene sababin shi kawai sai ta kuka ko kuma ya rikice ma gaba ɗaya abubuwan da ba a faɗi ba ya ce an faɗi abinda aka faɗi ya ce ba a faɗi ba da sauran makamantan wannan ya shiga cikin dimuwa shine fa wannan mutumin da a kwanan baya shekarun baya yake cikin kuruciyar shi yake cikin cikar halittar shi amma yanzu ya zama to gashi ne abin da ya zama daga kar kudi ya rudi mutum kar kuruciya ta rude ki kar kasancewar ki keke ce kaza ke ce wacce ke ce ɗiyan wacce ke ce wane ne kina da kira kaza wannan abin kare rude ke sa ki bar Allah subhanahu wataala duk abin da ke gani a rayuwar da karewa yake ja baya yake kuma duk abin da ya cika karshen shi gangarowa zai kamshin da ake ji ma daga hanci sai ga gare ka kamshin bakka ji warin bakka ji dandanan bakka ji wane ne bakka ji komi yayi baya bimana gaban jikinka gaba ɗaya mafi yawancinsu suna dab da su yi ferime kai wasu sun yi ferime amma saboda ba aikin da suke maka saboda in ka ɗan ka shaƙa baka ji kaga aikin shi ya ƙare da haka mutum ya bi Allah ya huta ma ran shi shine halli a cikin rayuwa laqad khalaqana li Allah yake cewa summa radadnahu asfala safilin za mu mayar da ɗan adam mafi kaskanta kaskantan kaskantattu ko ya zamanto bai aikata alheri ba gidan wuta ya zamanto a ya aikata ma alherin kawai dabi'ar rayuwa da irin yanayin da Allah ya dadam kawai za a wayi gari ya zagonye rayuwar ta koma can baya ya zamanto dukkan wani abun da yake takama da shi yake kafafa da shi yake ji da shi ya zamanto rayuwar nan ta riga ta yi baya shine Allah yake cewa summa radnahu asfala safilin sai Allah ce illal ladina amanu
wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadhibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin
Ubangiji subhanahu wataala yake ta illal ladina amanu to wannan kuma ya danganta da tafsirin da kama summa radadnahu asfala safilin tunda tafsirin kala biyu ne sannan muka maida shi mafi kaskantan kaskantattu ta hanyar sanya shi gidan wuta kahuri kenan to in ya zamanto a wannan tafsirin ne sai ka ce illal ladina amanu banda wanda su kuma suka yi imani suka aikata aiki na gari kenan su ba sa cikin wannan kenan magana ta summa radadnahu asfala safil akan tafsirin hali kenan ba ruwan shi da masu imani kenan wannan wanda za a maida makaskanci za a sa shi gidan wuta kenan illal ladina amanu in banda waɗanda suka yi imani kenan su daga cikin mutane ba sa daga cikin waɗanda za a sanya su gidan wuta wa amilus salihati kuma suka aikata aiki wanda yake nagari wannan idan ya zamanto ka dauki ayar da ta gabata da ayar da ta zo yanzu summa radallahu asfala safilin illal ladzina amanu idan zaman to wannan illa din ka dauke ta a matsayin ada ce ta istisna amma istisna'i wanda yake muttasil wanda yake hade da juna kenan sai ka ce banda su wadanda suka yi imani kenan su sun huta kenan abin da ya shafi gidan wasu ba za su shiga ba in kuma ka dauke shi a matsayin cewa summa radallahu asfala safilin muka mayar da dan adam mafi kaskantan kaskantattu ta hanyar kaiwa shekarun da komai sai an mushi sai Allah ya ce illal ladzina amanu in banda wadanda suka yi imani wannan kuma sai zamanto wannan ya zamanto adat istisna ne wanda yake munqati ya rabu da wancan kenan sai zamanto bayane shi illal ladzina amanu in banda wadanda suka yi imani to su Allah madaukakin sarki ba zai kai su waɗannan shekarun ba na kaskanta kuma ko da sun kai wannan shekarun irin wannan na kaskanta to duk wani aikin alherin da suka saba suna yi to Allah madaukakin sarki zai tabbatar musu da wannan aikin malam da haka yake cewa idza kana al'abdu fi shababihi kathira salati idan zamanto bawa a cikin rayuwar shi a cikin kurutiyar shi kina cikin cewa ke ɗan mata ce yanzu babu wasu ayyuka a gaban ki kaza ba kaza ba kaza sai kika dukufa akan bauta wa Allah subhanahu wataala aikata ayyuka da suke managarta kathiras salat ga yawan sallah sallan nan ta farilla dama ba a maganar ta wannan nafilan ma kuma ki kaza ki kaza sunnun rawatib wannan sunnoni na rawatib wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya kiyaye su iya da alƙawalin gida ginanne a cikin gidan aljanna ba haka re ba a ce misali a garin na kana da kare a jan kadir take kuwa ko kuma kana da anguwa kaza anguwanni da ake ga su ne anguwanni na musamman a cikin garin kaga sai ka rika jin cewa kai ma ba wasa bane ba a garin nan a ba maganar kare ba a gida ne ginannen gida ba a duniya ba a cikin gidan aljanna raka'a guda hudu kafin sallar azhar raka'a guda biyu bayan sallar azhar in ka hada ya zama raka'a nawa shidda raka'a guda biyu bayan sallar magriba in ka hada ya zama nawa ya zama takwas raka'a guda biyu bayan sallar isha'i in ka hada ya zama nawa goma da raka'a tajil fajiri raka'a guda biyu kafin sallar asubahi in ka hada ya zama raka'a guda goma sha biyu duk wanda ya kiyaye wannan a cikin rayuwar shi yanzu kina cikin kuruciye ki kina tayi kina ta fama kina ta kokari sai Allah ya kawo lokacin da wani abu ya zo shigaltar da ke ko ta bangaren rayuwa ko ta bangaren addini ko wani rishin lahiya ko wani uzuri na rayuwa ya zo gitta miki to za a baki ladan kaman kina yi azumi kika saba alhamishi litinin kina yi sai wani uzuri ya zo gitta miki ko bulaguro ko rishin lahiya ko rishin daman yin azumi za a baki ladan kaman kina wannan azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza safara al'abdu aw marida kataba Allahu lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan idza safara al'abdu idan bawa yayi bulaguro bimana ke ce kin saba wani aiki alheri sai kike bulaguro aw marida ko kuma wani rishin lahiya yazo ya same ki to a dalilin wannan bawan aikin da yake aikatawa kataba Allahu lahu Allah zai rubuta mishi ladan shi tsab mithla ma kana ya'malu sahihan muqiman sahiha kwatam kwacin irin aikin da ya saba yana yi muqiman a lokacin da yake zaman gida ba dan bulaguro ba sahihan a lokacin da yake da lahiya ba mara lahiya ba kenan yanzu misali kin saba kina qiyamul layli sai rishin lahiya yazo same ki ladan ki iya nan cikakke a wajen Allah subhanahu wataala cewa lada kaza aiki kaza da aka saba ana yi a ciyar da marasa galihu ne a taimakawa marayu ne mutum ya saba yake yi kuma Allah sai ya jarrabe shi da karancin abin hannunka wannan aikin da ka saba kana yi na alheri ko da baka samu daman yin shi ba ladanka iya na asabbate mana ladanka zai zama to sabit tabbatacce a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa iya da kyau mutum ya saba ma kanshi aikin alheri baka san ba kwanaki da suke zauwa da me za su zo da shi babu wanda yake da garantin cewa ga abinda kwanaki na gaba za su zo da shi duka dai fata ne na alheri wanda muke ma kanmu muke wa kowa yake ta fatan alheri ya za alheri same ka kowa yana tsammanin alheri amma ko ba lalle bane alherin wani lokaci zamanto abinda kai fatan ya tabbata sai Allah ya jarrabe ka da wani abu wanda ba shi ba a yanzu da kake da dama a yanzu da kike da kuɗi kike da lahiya kike zaune kike kaza kike cikin kuruciye ki aikata ayyuka managarta a lokacin da kika tsufa biki ya tashi ki tsaya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rika baki wannan ladan aiki kamar kina aikatawa daga kenan wannan shine tafsirin da Imam Dhahhak yayi Allah ya ce illal ladzina amanu in banda waɗanda suka yi imani imani ko sannan wa amilus salihat suka aikata aiki nagari aiki nagari Allah yake so aiki nagari bai zama aiki nagari dole sai ya zamanto an yi shi dan Allah an yi shi akan tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan shine al'amalus salih wa amilus salihat to wannan mutanen fa innahu la 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 la, la yakhrafu wala yahramu wala yadhhab aqluhu man kana aliman amilan bihi duk mutumin da ya zamanto yana ilimi yana aiki da ilimin nan yana kokarin bin Allah to da izinin Allah Allah baya kai shi wadancan shekarun na kaskanta ya rika kuka ba amai komi ba ya rika bawali da bayan gari a cikin tuhahin shi saboda tsabage hankalin ya tahi kuma shi yasa tun a yanzu da muke cikin kurutiya mu yawaita addu'ar cewa Allah madaukakin sarki ya amshiran mu kahe irin wannan lokacin na shekarun fallasa su zo wa dan adam mana shekarun da ka shirfce baka sama me kake ba ka roki Allah ya amshiran ka kahin lokacin cikin imani da aiki nagari wannan shine abin da yake wajibi kamar yadda manzon Allah aka samu yake yi kaga idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan addu'a ina gani ko ke min babi aula ai mu ne ma cancanta mu yi wannan addu'a to malamai suke cewa mafi yawa mutum idan ya zamanto yanzu ka duba kaga misali lattijo ne lattijuwa ce mutum ya lattijanta zaka ga abun burgewa a ce ga ta lattijuwa ce ko lattijo ne ya zauna ya bude Qur'ani yana karantawa ko kuma a Qur'anin a cikin kan shi ke abin da ya iya yana zaune yana karantawa wannan kujerar da ake kawowa a kafawa lattijawa wanda ake jiran tahiyyar su ai wannan suna gare ta eh akwai wani suna da suke mata to wannan kujerar aka kafa maka ita kazo kai irin wannan tsayi wannan kwancin na haka mana kai ba zamne ba kai ba kwance ba to zaman to akwai ayoyinka da ka iya su kawai maimaita ne surorin da ka iya su iya maimaitawa da kake yaushe zaka koye su yanzu zaka koye su yanzu zaka koye su ya zaman to ga kanan kayi retreat daga komi ko kasuwancin an hwasa aikin gwamnatin an hwasa komi ya kare yanzu ka komo gida ka zauna ka je at-taqa'udu sai zaman to kana da ayoyinka surorinka kawai maimaita ne kake akwai wata hanya da nake bi can wani lattijo nake iska yana karatu wallahi duce wanda zan yi lattijo ne yana matukar burge ni wallahi kuma ina roƙon Allah subhanahu wataala arzuta mutum da irin wannan tsuhan ka tsuha ba a samun ka a wajen teburin masu shan shayi ana ta gulma ana tsegumi kun tsuha kun hana mutane kuma su rayu ku ce kaza akan wani ku ce kaza akan wacce ku ce kaza akan wani ku ce kaza akan wacce a ka tsuha amma kana da kaso mai yawa na alqur'ani zamani za ka yi karantawa aikin ka karatun qur'ani duk lokacin da ka wuce tsohon nan ka same shi a kowane gida da qur'ani shi a hannu kuma wallahi ya latijanta kuma ko dole ta bi aiki da shi ki karanta kaga wannan ma wata ni'ima ce ta musamman da Allah ya zaima bawan shi saboda ido ne ya dawwama yana kallon alqur'ani za ka gani shi kowane lokacin yana karantawa da wuya kaga yana hira da wani kawai ake shi karatu ne kaga wannan alhamdulillah akwai alamu masu girma akan ca za a gama lahiya da izinin Allah amma ka zo ka tsufa kuma ka shiga cikin wasu rikici na daban ka bude wasu faji na daban na neman duniya da rikici da tashin hankali a cikin rayuwa ka dora wa kanka abubuwan da kai in ma samuwa suka yi ba abinda za ka yi da su amma ai tajaraba da kai yanzu misali ka dauki irin harkar na siyasa ka ga mutum ya tsufa ya takwakwabe amma har yanzu dole so yake shi ma da ai da shi ka koma gida kai salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka koma gida kai istighfari aw wanda shiriri ta da kai a baya la'alla wannan lokacin da zaka dauka kana istighfari Allah ya gafarta maka Allah ya maka rahama Allah ya tausaya maka Aisha ya samu zalla yake cewa a'zara Allahu ila mri'in Allah ya gama yanke uzuri akan mutumin da balaga 60 min umrihi mutumin da ya shekara 60 a duniya bai yadda wata hujja a wajen Allah wanda yake kasa da haka ima bai da hujja amma shi wannan kwata-kwata bayye da magana ne shi yasa manzon Allah ya ce khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alherin mutane wanda Allah ya taimake shi da tsawon kwanaki kin yi shekaru da yawa a duniya kuma kin yi aikin alheri da yawa to wadannan sune ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim kuna cikin ɗan ajin tabarkalla a wajen Allah ku ne ƙarshe Allah ya taimake mu da aikata abin da ya kamata tun lokacin da mutum yake cikin nutsuwan da zai iya aikatawa to shi yasa Allah yake cewa illal ladina amanu in kaga in banna wadanda suka yi imani suka aikata aiki nagari sannan kuma Allah ce falahum ajrun su suna da lada ghairu mamnun ladan da baya yankewa ladan su bai yankewa ya aikata ayyuka managarta yayi kaza ya karantar da almajirai ya ai hidi ya koya musu qur'ani kin ai hiyara kin karantar da su qur'ani duk ran da suka karanta qur'ani kin da kamushin lada kina kwance a cikin kabarinki amma wannan alherin yana je miki cikin kabarinki kadarta kin mutu kin bar yara 5 kin mutu kin bar yara 10 kin mutu kin bar yara 12 14 misali wannan yaran gaba ɗaya kin yi kokarin tarbiyantar da su kin dauki lokacinki biki himmantu da duniya ba yanzu misali zaka samu da yawa daga cikin mata bai maki su zauna su yi abin da ya kamata na tarbiyantar da yaran su da dora su hanyar da ya kamata da karantar da su da kulawa da mai gidansu a duniya kawai suke nema ko da sunan kasuwanci ko da sunan aikin gwamnati ko da sunan karatu ko da sunan wane ne sai aje ai tahaukan abubuwa wanda ba su da wani amfani a duniyance ba su da amfani a lahirance sai ki kare rayuwarki biki tarbiyantar da yaran ba yaran da in suka samu tarbiya su ne za su zamanto gatanki a lokacin da kika kasa ke yanzu kina cikin kuruce ki tsaya ki abin da ya kamata na tarbiyantar da su ba za ki ba haka abubuwa ne suna bukatar muraja'a mace ta tsaya ta dukufa ta karantar da iyanta kika karantar da su qur'ani duk ran da suka karanta qur'ani in shekara nawa Allah ya rayar da su bayan mutuwarki to ke kuma ariba ki lada ne me yake kira shi da suna gungu gungu kashi kashi bangare bangare ga yaran nan tubarkallah kina da yaro kaman 10 duk za su miki addu'a za su karanta qur'ani duk aikin da suka aikata alheri kiyar da kamar shi lada zaki tashi gobe kiyama ki rika cewa ubangiji wannan bataliyan ladan kuma ta ina na same shi a ce ai wannan iyanki da kika bari a duniya kika tarbiyantar da su su suka rika miki istighfar suna nema miki gafara wajen Allah suna nema miki rahama suna miki addu'a suna miki wane ne sakamakon wannan addu'o'in na iyanki wannan shine ladan wannan kuma ladan sai Allah sanya shi zamanto ya kai sababin abin da zai kai wannan baiwar ko wannan bawan gidan aljanna me yi wannan a cikin rayuwa amma kin zo kin kare rayuwarki kina bibiyan wani abin da ke kin kasa wadata ke kin kasa hutawa ke kin kasa yin ibada ke kin kasa yin ke kin kasa nan matsaloli da yawa Allah shirye da mu karantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita kenan shi Allah yake cewa falahum ajrun ghairu mamnun suna da ladan da wanda lada ne wanda baya yankewa imam malam dahaka yake cewa ajrun yake cewa bi ghairi amalin suna da lada ba tare da sun yi aiki ba kina kun cikin kabarinki amma ladan yana iske ki wani alheri kai wani alheri babu amma dole sai kin tsaya kin yi aiki a yanzu dole sai kin yi aiki kika bar yaran suka sargance suka biwa ne ne ya zamanto babu wani wanda zai iya bayan kin mutu ya iya tunawa da ke miki ya miki addu'a babu saboda biki dauki lokacinki ba biki dauki yanayin da ya kamata ba biki sa hamzari akan tarbiyantar da su ba karantar da su sanya su akan tafarki wanda yake madaidaice sannan yake cewa waqila wasu suke cewa ghairu maqtu'in ai suna da lada wanda baya yankewa ladan su mustamir ne shi yasa mutun ya koyi aikin alheri karantar da shi koyawa mutane dora mutane dabi'antar da su akan aikin alheri wannan zai sa ka dace da samun kaman ka bude wani kontine na musamman a wajen Allah kana kwance a cikin kabarinka lada na iske ka Allah taimake mu insha Allah ta'ala anan ya kamata mu tsaya kasancewa lokacin ya kare kenan wannan ayoyin su su yake su kenan ga yanda yake insha Allah gobe sai mu afwan ran subdu sai mu tashi aya ta 7 fama yukanzibuka ba'du biddin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullah